Assalamu alaikum. Barka da jimirin sauraron shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzam. A ci gaban maudu'in da muka fara tattaunawa akai a makon jiya a game da ranar mata ta duniya wanda muka zanta da wasu mata da suke rike da makamai a jihohinsu da kuma na tarayya wanda a da ba abu ne mai yiwuwa ba. Idan mai sauraro bai manta ba, mun kwana akan bayanan Hajiya Halima Kyar Joda, inda take bayanin irin gwagwarmayar da ta sha a lokacin da ta tsaya takara a karon farko a jihar Yobin, Najeriya. Kafin yanzu ta yi nasarar kasancewa zaɓaɓɓiyar shugabar ƙaramar hukuma ta farko a jihar Yobin. A yi sauraro lafiya.
Kafin ce zan tsaya sai da ne kwamiti na tura masa a lokacin shi ne chairman na stakeholders. In ba shi da candidate ku je ku tambaye shi ga kudirina. Onko yana da candidate, ni zan bara wa candidate din shi baya. Ya ce musu ba shi da candidate in tsaya a bina. Na sake tura na biyu, na sake tura na uku duk maganan shi daya. Sai da tafiya ta yi tafiya an zo gab director da na dauka na campaign organization dina sai ya tada shi. Kaga sun riga sun san sirrina gaba daya. Sun san duk wani strategy da muka yi mapping out din samun nasaran wannan abu. A lokacin nan kuma abin da an kara samun kalubale akai shine su masu zabe wato delegates na local government din na constituencies din kuma da na fito don muna da constituencies biyu wa'ansu su malaman makaranta ne. Sai amfani da daman su a wancan lokacin shikenan sai yace duk malamin makarantan ya kira shi PS din yace ka ga musu duk wanda ya zabe ni akan aikin sa. Ga mutumin karkara yana da iyali yana da wane ne ji labari akan aikin sa kuma shi a lokacin wannan din shine abin nan yana commissioner ilimi ne kin ga abu ya shafe su directly ina zaune aka ce zazante ga magana shikenan sai shi ES din dama yana ɗaya daga cikin masu bani support don yayi understanding din issue na gender shikenan sai ya janye daga cikin su mutum tara daga cikin delegates ina sai suka janye to muka shiga zabe cikin su akwai wani yana yi na sosai sai ya buga mishi kuma lokacin shi abin da bai sani ba shine muna tare sai buga mishi yace wani kar ka yadda ku zabi matar nan shi kuma committee ukun nan da aka yi duka committees din nan yana ciki sai yace an horo kai latti dan ni mai bi ne bazan yi magana biyu ba shikenan sai yace naji ya kashe wayansa duka zo muka shiga zabe mutum tara daga ciki suka kasa resistance shikenan sai suka koma kan candidate din sa din da ya tayar campaign director na din da suka koma board din sa iya wannan taran ne sai wanda baya so sai shi yayi imagine dan gaba daya aka kada ni da kuri'a to kin ga wancan taran da suna nan da ni zan yi imagine amma ina sai wanda ba'a so din shikenan shi kuma sai yayi nasara muka watsa to kin ga wannan kalubale ne suna da hanyoyi sosai yanda za su iya crippling dinka idan aka ce maganan siyasa ne su dai wata kaddai mace ta taso ta zama abin da take nan gurin a ce kaza to amma ni alhamdulillah Glen grassroots din suna kauna ta sosai
ina ga mata
mata to in a grassroots ne ina da mata sosai wanda suke yi na a lokacin don suna biye da ni duk inda na wuce za su sago da suna jin dadi tukunna aka zo akai wannan amma kin san akwai limit na tsakanin matar karkara da matar da take binne da matar da take za ta iya fada aji a lokacin nan ina ganin kaman awareness din ne ba mu da shi a cikin elite din wanda za a je ai fighting aje ai akai advocacy ayi waye waye dan dai a samu a ja hankalin gwamnati ta bada support ma mata to ban samu wannan din ba
sannan ta fashin ki kin yi magana cewa lokacin da kuke wannan dan kungiya na women in agriculture kun ga cewa ba za ku iya taimakawa mata yadda ya kamata ba kamar wasu irin kalubale mata suke ciki a wannan lokacin da kuke gani gaskiya ya kamata a gaza musu
a wannan lokacin duk abin da ake yi ba za a kira mata ba ko kaso ake ba ka san mata ba ta da ta cewa suna ga ba za ta yi tasiri ba amma kula ta ban ba amma dauke ta tana da muhimmanci bane so kawai abin da a lokacin nake ganin yake abin nan akan su shine an dauki culture aka dauki al'adu aka dauki addinin kuma aka bata muguwar fasara to shine abin da ya sa a wannan lokacin ba a yi da mata
ita kuwa barista Aisha Godowali wacce ta kasance daga cikin waɗanda gwamnatin jihar Yobe ya nada a matsayin jami'ar hulɗa a jihar, wacce a makon jiya nayi tuntuɓen harshen gabatar da ita a matsayin mai baiwa gwamnatin shawara akan al'amuran shari'a. Ta yi jan hankali ga mata cewa duk da cewa ana damawa da mata yanzu, ta ce mata su jajirce wajen neman ilimi domin sai da cancanta ake samun gurabe a gwamnati.
Duk abin da za a yi shawara, ina so ya zamana a daina barin mata a baya. Su ma iyaye ne, ya zamana ana tafiya da su. Ni a yau din nan burina in ga ana tafiya da mata. In ta fannin gwamnatin ne, in ta fannin siyasan ne, ina so in ga duk abin da za a yi ana cakuɗa da mata. Amma kuma su ma mata, ina so in ja hankalinsu akan cewa sai da ilimi fa ake gwagwarmayar rayuwa yanzu. Akwai jihar da zan kira miki sunan ba, amma mun je advocacy. Gwamnan atake ya gaya mana, yace ya bamu approval, muna neman wai 30 wani abu percent, sai yace ko 40 din ma ya bamu, amma on condition that a kawo mishi wanda suka cancanta. Muka fita a cancanta din, sai bamu samu har wannan percentage din da muke nema. Saboda haka kin ga laifin mu ne, ba mu ce za mu je abin da bai cancanta ki a baka, kace wai kai dan mace dole ne wai a baka ba. Jan hankalin mata a jajirce, sai an sha wuya fa akan zo a sha dadin nan. Sai mu fa muka ce abin da maza za su iya yi mu ma za mu yi. To dan me ba za mu fita mu ma mu nemi ilimin nan ba. Kwanan nan a Yobe akwai Federal University a Gashuwa, aka zo za a nada vice chancellor. Kisan mace ce yanzu ta samu, ta professor ne ta samu, ta buga da su wai wayansu su ce su 19, wayansu su ce su 20 da wani abu, da professor sauran duka maza ta buga da su, yanzu ita ce professor Maimuna, ita ce vice. To irin wannan ba da dadi ba? To kin gani irin wannan ai da dadi, amma kin gani in an zo an ce ana neman mata, ba mu da cancanta. Duk abu da zai shafi al'umma ya kamata a ce an samu gudumawan kowa. To da duk abin da za a yi ba mace a ciki, amma yanzu kuma za a yi abu ana sa mata a ciki su ma a har ana daukan shawarwarin su. Sannan kuma duka fanni kaman na su siyasa ma kin gani da mace in ta fito tana so ta yi siyasa ita ma dan ta yi taimako, sai a baki wani kawai an dauke ka kawai. Dole ne matan ma su ma su shiga siyasa din, saboda su ma su samu farfado da sauran yan uwansu. Kaman mun ci gaba yanzu kin ga kaman mu a Yobe alhamdulillah, da sai kiga kwamishina kwaya daya mace, yanzu haka muna da kwamishinoni biyu mata. Gobe ma ba mu ki a ce gwamna ya kara mana kwamishinoni biyu ba. Kin ga da sai kiga an nada advisors din nan ba yake ga mace. A cikin advisors muna da mace. Kin ga yanzu a cikin liaison officers da ya nada din nan, ni kwaya daya ina daga ciki. Ita ma advisor tana nan ita ma kwaya daya a ciki. To yanzu haka fika local government yanzu mace muke da a matsayin chairman. To inda da ne ina ba za mu kai ko ina ba. Mazan nan ba za su bar mu ba. Gaskiya mu dai a nan Yobe kan alhamdulillah kai ya waye ana samu, gaskiya akwai ci gaba din ka.
Sai kuma yar majalisar wakilan Najeriya, shugabar kungiyar mata yan majalisar kungiyar kasashen Afirka renon Ingila, Honorable Dr. Zainab Bimba, ta yi bayani a game da bukatar da ke akwai na tunkarar matsalolin tsaro da ake fama da su na baya-bayan nan, waɗanda ta ce mata sun suka fi jin raɗaɗin ire-iren waɗannan matsaloli.
Abubuwa sun canza, wanda ba abubuwan da ake nema a canza da ne ake nema a canza ba. Duk da dai akwai nadada, amma akwai abubuwa da suke faruwa yanzu wanda da ba su ne, wanda ya addabi mata musamman ka duba kaman harkan su kidnapi na yaran makaranta, harkan Boko Haram, harkan abubuwan da yake faruwa a Niger Delta, su North West, North East da sauransu. Duk wannan abubuwan idan kika zanna kika duba a shekarun baya ba su bane ba. Sannan kuma suka ga cewa a kwanakin nan, saboda ko dan zaman da aka yi ne na COVID-19, in kika lura sai kiga cewa kuntata ma mata a cikin gida ma din sai yafi yawa. So irin harkar su fiyade, maganar su dukan mata da sauransu, duk wannan da idai akwai dai su, amma yanzu sai aka ga yayyawa.
To mai sauraro, da haka za mu karkar shirin ciwon ya mace a yau, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, a ji mu da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin nan Hajiya Halima Kyari Joda, Barista Aisha Gado Wali da Honorable Zainab Kimba, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar muni lafiya.